Kaci akan al'amarin da yake damu a kasar nan sama arewaci a halin yanzu ko da ke in ce ko ina ne ma a bangaren Najeriya ba inda wannan matsalar ba ta taba ba wato matsalar fiyade matsala ce wadda ta ƙara kayin kamari a yan kwanakin nan a inda ake ta samun wa'ansu ma matsalar idan an yi ma fiyade wa macen sai ko kuma an bi an kashe ita wannan baiwar Allah da aka yi ma wannan aika-aika to malamai da muke cikin wannan zaure muna da matasan muna da kuma wanda ake ce musu dattawan matasa wanda za su yi mana tsokaci akan shin wai wannan matsalar me yasa ta fi kamari ne a daidai wannan lokacin da muke cikin wannan itla'i na annobar coronavirus da ake kowa yana gida a idanun jama'a da ya kamata a ce an sa ido akan kowane abu amma kuma ya kasance abin ya kamari menene wai yake kawo wannan matsalar ta kyade ne tsakanin wato maza da suke yi wa mata da kuma mazan da suke kananan maza ma ko da ke wayansu ma sun ce wai hadda mata wai suna ma maza wannan dai ba mu da tabbacin ko hakan na faruwa malam naji kana ta musi
ya kwarai ne gaske maza na mata mana madana o maza kuma
sosai kuwa
yawa
to shi magana na fiade da yake faruwa a jeje wannan lokacin me yasa kuke ganin yayi kamari a jeje wannan ɗan tsakankannin ina kika samu hatta da tsofaffi wanda suka kusan ce mana adabu sun kusan tafiya ana hanyar shiga motar
liman
sannan kuma a ce har da su ma ba su tsira ba kananan yara jarire su ma ba su tsira ba kuma wai duk masu aikata wannan maza ne wanda ya kamata a ce ƴan uwansu ne a iyaye ko makota ko kuma wanda aka ba amana
akwai dalilai masu damar gaske wanda idan kika dauka zaki ga ba mu ce maza kan ba sa yi ba ana yi amma akwai abubuwan da ke haifar da haka idan kika dauki batun fiade da yake faruwa tsakanin kananan yara maza ko mata wannan bangaren sa daban akwai wadanda ake kiran fiade a makarantu wannan ma shi ma bangaren shi daban akwai fiade da ke faruwa tsakanin maza da maza wannan bangaren sa daban da farko idan kika dauki fiaden da ke faruwa tsakanin kananan yara wanda zaki samu in kika ji an yi fiade kananan yara wani abin takeicin zaki ga na farko ko uba da kansa yi wa ƴansa ko ki ga kannin uba yayi wa ƴansa to ai an yi ce yake haka saboda ai wasu ne zaki ga wanda tunani ba zai taba baka cewar wani zai iya kallon wance a matsayin wata
wanda ke
sha'awa balle har magana fiade
ne ba shi amana da yadda
an yi dirji ko tafiya zai da ita wuri ba za a yi wani tunani ba wani kuma zaki ga dan uwar uwa ne to duk akwai irin waɗannan abubuwan ko kuma kila yaron gida da sauran su kila ne aje can ya gama ya gaji da zaman kawai ya shigo gari ya zama yaron ka kawai sai ka ce ai kana a kince yana shiga sako da lungu da gidan kai kana ga kawai kayan da shi ya zama daya wanda kila idan bai iya farma matan ka wato ƴaƴanka kanana marasa karfi zai iya daura su da sauran su to babu yadda fiade baya gudana a cikin al'umma to sai dai wannan hangari ba gudu ba akwai abubuwan da ya kamata a dinga dubawa na abubuwan da suke haifar da fiaden ni ba duk fiaden da ake ce ana yi ni 100% laifin iyaye ne kawai ke gani bana ganin laifin namiji su tari da yawa kwarai da gaske ina da kuke jina to sai ma kuwa na zo nan misali na fito aiki tun karfe 6 na safe na zo gida na farko kila bana kiran matata a waya ina ji ina yara ka tunda na san ba makaranta ake zuwa bana gida yanzu lokaci ne ya zama dole ka dinga tuntuban gidan ka kana jin me ke faruwa to amma na zauna nan saboda kin san sakacin ku na mata wani lokaci kuna ne ga ji da kuke bada kwarai ne gaske
wannan ana kuke bada ina inda ne fun baya nan
me yasa ne fun baya nan
saboda nauyin na mutum biyu ne
na mutum biyu ya fito ya na fito ne mu abinci kuma ina lura da gida duka
to ai kar ka manta shi wanda ake ce yana son abin ka an ce ya fi ka dabara akwai wanda saboda tsabar yaddan kamar yanda ka faɗa a kanin uba ne ko kanin uwar yana wasa da yaro zai yi wa annan kan cinyan da take zauna din ma yana bata yarinya ba sai ka ga kenan ko ba sai ma an kebe ba lalla ka ce ba ta sa ido akan yaya
to wa ga mata ana barin yarar mutum ta ji ta zauna
yanzu da abuwa suke faruwa
mu da muka yi ana yau kawai babu wannan fa alaka
wato yawanci abin da ke faruwa shine akwai mutane da yawa da suke yin wannan abin da zai kunce me yasa wannan matsalar yayi kamari a wannan lokaci namu na lockdown to kin ga laifin zai je waje guda biyu kwa kamar da shi ya faɗa gaskiya ne bai kamata iyaye su yi sakaci ba akwai kuma wanda fi sabilillahi ya riga ya shiga jinin shi harkan shi ne yana yi yau da kullum musamman ma ga mamatan da aka ce suna bada jikinsu yana zuwa yana biyan kuɗi yayi abin da ya ga dama to yau an waye gari wani babu waɗannan wajajen ba yadda yanda zai yi babu kuma fitan to idan shi sa aka ce Allah kamar da tsari da shi idan ya riga ya bi jikin shi zai ga kamar ga baki ɗaya babu yanda zai in ba yayi wannan abun ba gani yake ba zai ji wani sukuni ba
wato kamar mai shan taba ne kenan wanda yake son shan taba
yawa kin ga wata kila wata sa'i in bai sha ba zai ga kamar irin ga baki ɗaya cikin hayyacin sa saboda kamar da kike misali wani sai kiga ana watan azumi ma wani da taba zai yi buɗe baki so kuma kamar wanda ke faruwa tsakanin manyan maza da kananan yara wa'insu gaskiya ni ana wa tunanin ba haka kawai bane Allah da Annabi wayan sun su mi yi
wasaki ne
wannan misali da kinga da amma wai ga karamin yaro a ce wai na ji ma wani labari a ce wai shekara 2 a shekara
3
Allah na tuba me zaka ji a wajen me kuma zai kai kama kai irin wannan abu yawancin su maybe a zaka dan ilin halakan tashi da irin tsafi haka wani yana neman abun duniya an ce sai yayi kaza kuma gashi akwai karancin tsoron Allah ko ba haka ba so zai kiga cewa an samu matsala irin waɗannan ko ba haka ba to ni ana ganin kenan kuma abin da yasa gaskiya kuka yake yawan yin kamari a wannan lokacin kamar da na faɗa da farko wani ya riga ya bi jikin shi babu kuma inda zai je yi abin da bature suke ce mai samu satisfaction ko ba haka ba so yana gani biyan bukatun sa yawa so yana gani the next available person wanda yake gani tai kusa da shi ita zai take
advantage
yawa to kin gani akwai addiction akwai abin ya riga ya mai jiki ya bi jikin shi babu yanda zai yi ko ba haka ba
amin
zaka ga ɗaliba
daliba yanzu za a ce mun yawancin duk masu shiga jami'a ji a zamanin mu ba yanzu da ake samun abubuwan da ake cewa miracle centers ka je ka yi exam nan da nan ka shiga jami'a ba misali a zamanin mu zaka ga daliba duk wani daliba da zaka samu mataki na farko wato 100 level zaka ga bata kasa shekara 18 ko 19 ba which means ko a tsarin mulkin kasa ta mallaki hankalin kanta wato constitution kenan ta mallaki hankalin kanta a kuma 18 ma ko a kowanne addini ta mallaki hankalin kanta kana nan kina nufin cewa bata san bambancin daidai da rashin daidai ba
eh a wani bangaren amma a bangaren fiade abu ne wanda ake tursasawa shi wanda aka yi fiade
wallahi
ma'ana kenan ba wai an ce zo ne tace gane nan ba kan kenan bata san zai faru ba wayo aka mata ko kuma kila ma an sa mata magani a cikin abin sha ko abinci kafin
a wani lokaci kenan wani lokaci kenan dama ai shi fiade kana yin sanin kanan knowledge da namace ne ba tare da izinin ta ba to ina ga waɗanda ake cewa matan ne suke kai kansu tana samu malami na tsantsi mai koyarwa tsakanin sa da Allah ba a danganta shi da wannan addini ko wannan addini amma shi abin da ya kawo shi jami'a shi yake yi saboda kuma kina gani ba zaki ci ba sai ki ce to fa kina ganin cewa zaki tunanin cewa duk wani malami daya ne ki musu kudin goro wani yana nan abin da ya kawo shi shi zai yi ni muna da malaman
hanya kariya dai kan su ba
Akwai malaman da ba halin su bane amma su dalibin da yake sirri da sun san cewa suna ganin in ba ta wannan hanyar suka bi ba za su iya graduating daga wannan makarantar ba sai su dauka kowa haka yake wani yana nan abin da ya kawo shi shi ya zo yi kamar ni da kike gani nan lokacin da nake jami'a ina bala'in sha'awar malanta Allah ne zai sa nayi ba kuma ni a nawa ganin yanzu balan shine a lokacin dalili na da yasa nake son yin malanta shine saboda irin wannan abu kamar aka ce namiji ya bada kuɗi a bashi maki na mace ta bada jikinta a bata maki kamar ni sai in ce to ni dama nayi niyya ne saboda Allah zan yi to ni ko a lokacin da Allah ya bani ikon na shiga jami'an a matsayina na malami abinda zan gaya wa sauran malaman na wake nan waɗanda ba hanyar nan suke so su
ashe ka yadda cewa akwai wasu bin wannan hanya
to ai ba za a ce miki wai gabaki daya kamar yanda ba zan yarda cewa gabaki ɗaya duka malaman inda na samu dama irin canjin da za a kawo shine tunda muna abin da ake ce ma technological area era za a iya samu ma duk malamin da yake da ofishi a makarantar jami'a misali a samu kamerori duk da dai na san yawancin masu irin wannan halin ba ofishi su suke yi ba ko ba haka ba za su ce maybe hotel ko abin nan amma hotel din ne ya kamata a ƙara saboda yawaitan wannan abu ya
to kan katse ka amma kana ganin shi wannan hujja da kake shi ne zai yi aiki ko kuma a ƙara fadakar da mutane illoli da kuma yanda suke saka rayuwar su waɗannan yara da ake yi ma ko da ko ba yarinya bace mace ko ɗan shekara nawa ne dama ne idan har ta yarda da kai ba damuwa amma in har bata yarda da kai ba ka keta mata haddanta ka wulakanta rayuwarta yanda zai zama ya taba kwakwalwarta ya taba tunanin ta ki wata ma karshe zaka ga wayansu har dauke ransu suke wato suna iya kashe kansu saboda bakin ciki da damuwa me za su fuskanta gobe idan sun fita waje saboda wannan abin da ka mata da shi wannan bawon Allah ya mata so kana ganin kawai idan an sa kamera dan kaddai a gansu ko yaya ne in dai dan adam yana son yayi laifi mutakar ba ka gaya mishi illa abinda zai je ya dawo bane ina ganin ba za a samu wani fa'ida ne amfani bane wannan dawo ga wannan matashi saboda wani abu daya yawancin lambukan nan da ake yi wato kusan ba zan ce zan yi kiyasi in ce kashi kaza ba amma mafi yawanci matasa maza su suka fi aikatawa musamman wanda ai biki ta samu rahoton an yi wato ake cewa fiade na kungiya zaka ga matasa ne dai su suka taru isu sa'o'in juna je su yi in kuma sun yi da sun kashe mace in sun yi su kashe mace saboda tsoron kila ko ta ga fuskar su kuma ta iya bayyana su wane da wane ne me yasa ya kasance mazu matasan da ake tunanin su ne manyan gobe da za su yi abubuwan da ya kamata na gina kasa suka shiga cikin irin wannan hali zaka iya yin
ina karin bayanin jin da sosai ma kuwa
masu wurare su kasance da mu mako mai zuwa domin san faith a turanci yanzu dai abokin aikin mu Madina Ahmed Mishani kai hira da Isa Sunusi wato kakakin kungiyar kare haƙƙin bil adama ta Amnesty International a Nigeria domin jin yadda suke tsara wannan lamarin
mallam Isa a matsayin ka na jami'i a kungiyar kare haƙƙin bil adama ta Amnesty International a Nigeria ya zaka ce girman wannan matsalar take a ƙasar Nigeria
to gaskiya sai dai mubara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin a kullun wayewar garin Allah sai na samu rahotanni na fiyade kuma abin da zai tada miki hankali shine fiyade ba wai ba ni gai ba a yara ne kanana shekaru biyu zuwa shekara 15
kullun
sai na sami rahoto na fiyade yanzu kai shekara yanzu na sami wani kes wanda yake wallahi ina kwance farkon dare sai da na tashi na zauna wani wata yarinya ce danginta suka rika mata fiyade to akan samu gargaɗi cewa su daina wani dan uwan da yace su daina ya ja musu kunne aka je gaban manya suka yi alƙawari sun daina sai kuma bayan kwana biyu suka ci gaba da mata fiyade da suka ci gaba da yi mata fiyade sai aka ɗauke ta aka kai ta wajen wani mai gari haka kamar Allah ya yanke ta amana bayan ɗan watanni kawai da aka je za a duba ta gidan mai garin sai aka tarar da ita da ciki kuma ashe mai garin nan yawa shi ne garin kuma da aka kai shi ta amana wurin sa shi ne yake lalata da ita dan kwanan nan ake ta wajen fiyade ne sai kiji mutane suna cewa wai ai ya kamata a rike yin shi mutum hukuncin kisa a rike ilimin su saurin rai dare wannan ba shi ne ba kuma magana ita ce waɗanda ake yi fiyaden nan yara ne kanana da ba su ma da hankali kansu haka na ce idan har ana so a hana fiyaden nan yau idan har ana so a hana fiyaden nan kamata ya yi a ɗau matakai da za a hana faruwar sa abinda a turanci ake cewa preventive measures a hana ma faruwar sa a ɗau matakin da za a kare yara mata da yara maza a kare su da jama'a fiyaden kar ma ya faru
ba wai sai an ba wai a ɗauki matakai ba sai bayan ya faru na'am akwai yadda mutum idan ya shiga irin wannan lamarin akwai yadda mutum zai iya kai kara ko gabatar da korafi ba tare da jama'a sun sani ba
to muna kokari muna yin abin da ake cewa trainer wato muna wayar da kan da kuma ba da horo ga kungiyoyi na garuruwa daga arewacin Najeriya muna nuna musu yadda za su yi su take magana private wato ganin cewa ba a tura asiri ko kuma an kallar a mutum ba duk wanda aka mara fiyade hakika zai ji kunya kuma akwai damuwa to amma babbar matsalar ita ce idan ka kai wa yan sanda za su iya zuwa a wani lokaci su je su tona maka asiri su gaya wa duk wanda ba bai kamata ya sani ba saboda ba su ma san me ya privacy law ba ba su ma san dokar privacy ba sannan ba su san haƙƙin mutane na a kare musu sirrin su idan suka yi wannan
matsala
to abin da yake faruwa shi ne shi yasa nake magana akan cewa ya kamata gwamnatocin mu na arewa duk jihohin arewa su tsaya su yi wani tsari ta yadda za su yi abin da ake kira register a sa ta online a sa ta a Facebook duk wanda aka kama shi ya yi fiyade a kan a sa hoton shi da sunansa da sunan anguwarsa da shekarar da aka haife shi da sunan ubansa da sunan uwarsa a saka su online a faɗi shekarun shi da inda ya zauna to ba zai yiwu ya je Kaduna ya yi fiyade ba ko kuma idan ya je Kaduna idan aiki ya je Kaduna yana neman aiki mutane za su je zuwa wannan website din su duba wannan hanya ne ne bai taɓa yin fiyade ba sai su duba idan bai taɓa yi ba sai ba ya idan ya taɓa yi sai su ba ka aiki ba saboda ka taɓa yin ba irin wannan shi ne zai ce maka fallasa rashin fallasa da ba a yi wa malin da suke yi a shi ma yana taimakawa wajen kudin nan alhali kuma shi wata sa kai wa kadan sai ke da ana ta fallasa su ana yawo da su ba sun kuma kunya da ribai wannan al'ada ce kuma gaskiya yake da al'ada yana da wahalar da sai ba a karamin su ba tabbas mutanen musulmi imani akan cewar idan abu kunya ya faru kamata ayi rufa-rufa shi yasa zaki da wani lokaci ana bada rahoton an tsinci jariri ko a cikin kwata ko wata ta yi jiki ta je ta jefa da jariri a zuba kwata ko a yauke to irin wannan kunya din ne yake kawo wa mace ta sha wahala ta haifi yaro ta jefar da jikin san ba ta rama abu ba ne
kana ta nana ta yadda al'umma ma suke da haƙƙi a kawo ƙarshen wannan matsala to wace shawara zaka baiwa mutane
to abinda zan bada shawara na farko ga malaman addini malaman addini dan Allah dan annabi ina kira gare su sai tsoron Allah idan suka je masallaci waɗanda suke yi wa wa'azi maza ne kuma waɗanda suke yi wa mata fiye da maza ne dan Allah su rika musu wa'azi sai rika musu wa'azi ya ce ku daina yi wa 'ya'yan mutane ku daina cin zarafin mata ku daina wulakanta su su mutane ne kamar ku sannan kuma suna da daraja Allah ya ba su daraja su mutane ne ku rika yi ba su haƙƙin su yadda ya kamata ba wai an yi su ne saboda su zama bayin su ba ko kuma abin jin daɗin ku an yi su ne saboda su ma mutane ne dan haka Allah su ma zai tambaye su haƙƙin su aikin da suka aikata a rayuwar su saboda haka su mutane ne ya kamata malamai su nuna mutane wannan ba wai kawai malami ya tashi ya yi kawai ya rika cewa mata ba sa yawo da mara mai ko ba sa yawo da hijabi saboda jahilci mutumin da yake faɗan wannan ai jahili ne bai san abin da yake yi ba saboda haka malamai ya kamata maza ne su ke yi wa mata kenan a gaya wa maza cewa su daina yi wa mata kenan abin da ya kamata kenan a matakin malamai sannan hukumomi ya kamata su kullo da sauye-sauye ta fannin shari'a sannan shari'a abin da muke nufi shi ne ya zama na cewa duk kes da aka samu na fyaɗe ya kamata a tabbatar da cewa an yi adalci a cikin gaggawa sannan wanda aka yi wa fyaɗe da iyayenta a ba su tallafi a taimaka musu ta yadda za ka dawo da abin da ake kira confidence ɗinsu a yi restoring ɗinsa su samu su dawo su yi rayuwa kamar kowa sannan al'umma mutane kwanan nan da ake ta magana fyaɗe ne idan ka kira social media za ka ga mutanen arewa idan kika ga abubuwan da suke faɗa wallahi sai mai hanya ya yi biya shi barka sai kiji mutum ya ce wai ai mata ba suna shigar banza shi yasa ake musu fyaɗe ko kuma menene to abubuwa dai marasa daɗi wato su ba su ma ɗauki fyaɗe ɗin wani matsala ba suna ganin ba wai matsalar al'umma ba ne haka mata ne za su ɗauki haka mutane sun tashi da tunanin cewa mata kamar wata matsala ce da al'umma so dan haka suna ganin kawai mata ne to ko ba wai hijabi ba ko abin nan ko karfe ne za a rika sa a tsarawa an sa wa mata a ciki wasu za su yi fani da ana yi a kasashen da suke yawo da iyawa saboda haka mutane ya kamata a matsayin su na mutane su ji tsoron Allah su tashi su rika taimakawa idan a anguwar ku aka yi wa yarinya fyaɗe kana da tsanani ko 1,000 ne 2,000 a tsaya wa wanda aka yi wa fyaɗe da iyayenta a tabbatar sun samu wannan shi ne kawai iyaka ce na wanda mutum zai iya bayarwa sannan sun kuma gwamnati su ji tsoron Allah kuɗaɗen da aka ba su amana idan suka yi shaura su daina sa a jikinsu suna gina gidaje da sayan motoci na banza da wuta su rika amfani da waɗannan kuɗaɗe suna kyautata wa mutane domin duk abin da ka tara a duniya za ka bashi saboda haka idan baka kyautata mutane ba kuma wata rana za ka zama bata nan sannan kuma Allah ba zai yafe maka rashin yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata ba sannan ya kamata a arewa mu samu kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda za su yi aikin nan na tabbatar da cewa an rage fyaɗe nan su haɗa kai da malamai addini da ma'aikatan kiwon lafiya a haɗa wani kamar kwamiti wanda za su rika taimakawa a cewa an rage harkar fyaɗe nan duk wanda ya yi fyaɗe a tabbatar an mar hukunci sannan an tona masa asali idan an haka musu to matsalar nan gaskiya za ta ci gaba Allah ya sa.
Kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Kamar yadda abokin aiki na ta bayyana muku, a kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin ƙarshen zauren tattaunawar mu. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokin aiki na da tattaya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage, da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗaya sa Daniel Brown, da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Bahari, auna daga nan Birnin Washington DC, nake sallama da ku. A kasance lafiya.